Sashen Hausa na muryar Amurka yake muku magana a wannan hantsin akan mitoci 25, 31 da 60. A jamhuriyar Niger kuma za a iya ji mu ta gidajen rediyon amfani Fara'a, Sarauniya, Nomad, Dalol da kuma Niya. A yayin da duniyar gizo ta internet kuma za a iya samun mu a voahausa.com ko kuma sashenhausa.com. Jama'a barkamu da wannan lokacin. Ni ne Baba Yakubu Makeri tare da Ali Mustapha Sakkwato. Za mu gabatar muku da shirinmu na wannan hantsin. To bayan kun gama jin labaran duniya, za ku ji martani da wasu jam'iyyun adawa na Ghana da hukumar zaɓe ta dakatar da 'yan takararsu kenan a zaɓen shugaban ƙasa da za a yi a watan Disamba mai zuwa.
Ta ganganna ciki sai da muke cewa to sai dai God zai gwada mana me yasa a tambaye ta me yasa ta yi wannan, ko dai dakata dai so ne ta sa mutane kunya a ce a.
To bayan wannan akwai rahoto akan wani taron bita da aka yi a jihar Kaduna Najeriya kan haɗin kai da zaman lafiya tsakanin addinai.
Za ka ga cewa akan kira zababbun mutane ne sai a kawo su birane wanda su dama suna zaman lafiya din, sai a kawo su birni a yi taro da su, amma ainihin mutanen da suke tayar da hankalin jama'a su ba su ma san an yi taron ba.
Haka kuma muna da shirin kallabi da Maryam Dauda za ta kawo muku da sabon shirinmu na sharhin jaridun Amurka da za mu fara gabatarwa daga yau tare da sakonni da kuka aiko mana, amma duk sai bayan kun gama jin labaran duniya.
To jama'a barkanku da wannan lokaci. A Najeriya ana ci gaba da bayyana rawayoyi daban-daban game da ceto 'yan mata 21 daga cikin 'yan mata fiye da 200 da suka ɓata na Chibok wanda kungiyar Boko Haram ta yi awon gaba da su, wanda kuma su wannan 21 din suka samu 'yancin kansu har ma jiya suka samu suka sadu da mataimakin shugaban Najeriya din Yemi Osinbajo a Abuja. Shi mataimakin shugaban ƙasar wanda ya ci kubutar da yaran nan abin ayaba ne ya musanta rahotannin da ke cewa ba ni gishirin ba kamar da aka yi tsakanin ita gwamnatin ta Najeriya da kungiyar ta 'yan Boko Haram, inda aka saki wasu komandoji hudu na Boko Haram su kuma suka sako 'yan matan. Haka zalika shi ma ministan watsa labaran Najeriya din Lai Muhammad ya dora nasarar samun wannan 'yan matan a kan abin da ya kira cijiwar da aka yi wajen gudanar da tattaunawa da kuma sulhunta masu zurfi, abin da ya haifar da aminci a tsakanin sassan biyu, wato gwamnati da su mayakan Boko Haram din. Rahotanni dai sun ce kungiyar ba da agaji ta Red Cross da kuma gwamnatin ƙasar Switzerland su ne suka yi jagoranci wajen tattaunawa da ta kai har aka sako wannan 'yan matan. Kuma hukumomin na Najeriya sun ce za a ci gaba da neman hanyoyin kubutar da sauran 'yan matan da suka rage a tsare. Tun da watan Afrilun shekarar 2014 ne mayakan Boko Haram suka yi awon gaba da 'yan mata su kusan 300 daga wata makarantar sakandare ta garin Chibok a jihar Borno can arewa maso gabacin Najeriya. Da yawan 'yan matan sun samu sun arce, amma har yanzu akwai fiye da 200 da ake tsare da su.
Michelle Obama, matar shugaban Amurka Barack Obama, ta ce kalaman ɓatanci na taɓa jikin mata da ke fitowa daga bakin ɗaya daga cikin 'yan takarar shugaban ƙasa a zaɓe na wannan shekara. Maganganun na cin zarafi ne, masu ban tsoro kuma masu ciwo a wurin mata. Matar shugaban ƙasar da bata fito fili ta faɗa sunan Donald Trump a cikin jawabi mai motsa jiki da ta gabatar a jiya wajen taron yi wa Hillary Clinton campaign ba, amma kowa ya san tana magana ne game da zargin da wasu mata guda hudu suka fito suna yi, inda suke cewa Donald Trump ya taɓa jikinsu ba tare da amincewarsu ba. Michelle Obama ta ce irin waɗannan maganganu ba abu ne da ya kamata a rinka ɗauka kamar abin da aka saba ba, kuma bai kamata a bari ana yin su don kawai ana cikin haɗa-haɗen siyasar zaɓe ba. Shi ko Donald Trump ya zare damtse sosai wurin kare kansa daga waɗannan zarge-zargen da matan suke mishi, wanda aka wallafa a manyan jaridun Amurka irin su New York Times, Palm Beach ta Florida, da Washington Post da kuma mujallar People Magazine. Dan takaran ya ce duk waɗannan mata maƙaryata ne kawai da suke mishi ƙazafi, don a cewarsa duk abin da suka faɗa ba ɗaya da ya taɓa faruwa.
To muna ba ku labaran duniya daga Washington a sashen sanarwar Amurka. Wani bincike da aka gudanar a nan Amurka din ya nuna cewa kashi 86 cikin 100 na musulmin da ke zaune a nan ƙasar sun riga sun gama yanke shawara na cewa za su fito su jefa ƙuri'unsu a zaben shugaban ƙasar da za a yi idan Allah ya kai mu ran 8 ga wata mai fita na Nuwamba. a daidai lokacin da ake ganin kamar kyamar da ake nuna musulmi da musulunci sai karuwa suke a nan Amurka din. Kungiyar kare haƙoƙin musulmi ta Amurka da ake kira CARE ita ce ta fito da alƙaluman da ke nuna sakamakon wannan binciken, inda aka nuna cewa daga cikin kashi 86 cikin 100 kashi 72 cikin 100 duk sun riga sun gama yanke shawarar cewa ƴar takarar shugaban ƙasa ta Democrat Hillary Clinton ita ce suke shirin su baiwa ƙuri'unsu, yayin da kashi 4 cikin 100 kuma suka ce su sun fi so su baiwa ɗan takarar jam'iyyar Republican Donald Trump nasu ƙuri'un, ko kuma ne ɗan kashi 3 cikin 100 da suka ce su kam ƴar takarar jam'iyyar Green Party wato Jill Stein za su zaɓa, yayin da kashi 2 na ƙarshe suka ce hankalinsu ya fi kwanta da Gary Johnson wanda shi ne ɗan takarar shugaban ƙasa na jam'iyyar Libertarian Party.
Labaran duniya kenan aka ji a sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. To madalla, a shekaran jiya ne hukumar zaben Ghana ta dakatar da wasu 'yan takarar shugaban ƙasa daga tsayuwa a zaben shugaban ƙasa na ranar 7 ga watan Disamban wannan shekarar 2016 su 13, ciki har da uwar gidan tsohon shugaba DJ Rawlings. Atik Muhammad shi ne babban sakataren jam'iyyar PNC wacce ta dade a matsayin babban jam'iyya ta uku a Ghana, kuma tana cikin waɗanda aka dakatar da ɗan takararsu, kuma ya bayyana min matakin jam'iyyar na gaba.
Bata yi abin da Lom ma da kanshi ya gaya mata ta yi. Yaza in muka kai kotun waɗanda duka in mu aje ma kotun nan in ya zo su duba ciki su fadi abin da ya kamata su fadi, in ya zo mu yi aiki da shi.
To sai dai na ji kun yi magana kuka ce kun yi kewan Dr. Kojo Afarijan tsohon Electoral Commissioner. To kuna nufin shi yana iya ga irin waɗannan kuskure ya kyale ne yasa kuka yi message ɗinsa ko kuma wato kuka yi kewansa kenan?
A'a, abin da za yake yi ne in ya duba ya ga waɗannan problems nan. According to law sai ya gaya muku wanga page akwai matsala ciki. Aje a magance wanga page kuma aje a magance sai mu iya muje domin ka duba problems nan, for instance an ce wai mutane uku ba su samu sun sign on one of the forms, in ka duba wannan da a iya a magance wannan gudun don one of the subscribers na aka ce bai sign nan ba shi ne national organizer mu randa muka je electoral commission nan sai yana karu kanmu, sai za inda an duba wurin ne aka ce dai sai baban na wurin ya iya sign. Da abin da Afarijan ke yin kenan, in kuma matsalan ne ya fi karfin a magance shi wurin, to wurin dai ne za ku samu magana. Amma tun da dai aka karbi, ma'anan shi ne an duba ciki aka amince da nomination ku. Amma rannan ba a duba ko na ce ko one page ma ba a duba kai ba, shi ne maganarmu. Kuma law na cewa a duba a samu problems na a gaya muna.
To yanzu kana nufin tunda bata duba ranan ba sai daga baya tace kuna da matsala kan takardan ku, kana ganin akwai wani danganci na ciki?
Danganci na ciki sai ga muke cewa to sai dai court zai gwada mana me yasa a tambaye ta me yasa ta yi wannan, ko dai doctor dai so ne ta sa mutane kunya a ce a kungiyan PNC ba mu samu mutanen da ya kamata, sai ga muka kai wurin an tambaye ta me yasa inda suka kawo ba su gaya musu masalolin da ke kan forms su ke ga in ya so su magance. Me yasa kika yi shirin after 7 days kika zo ki gaya musu wai akwai masaloli sheta ba abin da dake cika forms su ba?
To kana ganin wannan abu akwai wani hannun 'yan siyasa a ciki saboda a kawo muku magudi?
Yanzu ga dai gaskiya ne wasu na cewa but mu dai at this point ba mu ce akwai hannun wani 'yan siyasa ciki in ya so su samu abin da suke so. Yanzu ga dai ba mu yi wannan magana, muna duba in abin ya je gaba abin da ke ciki duka insha Allah abin ya fito kowa ya gan abin da ake ciki.
Shi ko kakakin hukumar zabe Eric Jakpasu ya ce suna nan suna ci gaba da aikin su.
As far as the commission is concerned, the nomination process has come to an end.
Yace mu a huskanmu a hukumar zaɓe mu dai aikin shigar da 'yan takara wato ya zo ƙarshe, kuma muna da 'yan takara guda hudu. Abinda ya rage mana shi ne mu shirya yadda za su bayyana a kan wato takardun zaɓen kenan, kuma mu ci gaba da sauran aikinmu. To ina jin rahotonmu kenan daga ƙasar Ghana. An shirya wani taron bita na kawo zaman lafiya da haɗin kai tsakanin addinai a jihar Kaduna, Najeriya. Wakilinmu Isa Lawal Ikara yana da rahoto da ya shirya mana akan wannan taron.
Gwamnatin jihar Kaduna ta ce ta gano kiyayya da ke tsakanin mabiya addinin Krista da na Musulunci a jihar Kaduna ta kan da su ne tun a makaranta. Biyo bayan rarraba makarantun yaran da ake inda ake samun mabiya addini ɗaya zalla a makaranta. Da yake jawabi ga manema labaru a jihar Kaduna jim kaɗan bayan tashi daga wani taron bita akan yadda za a samar da zaman lafiya a jihar Kaduna. Mai baiwa gwamnan jihar Kaduna shawara kan harkokin addini injiniya Namad Musa ya ce gwamnatin jihar Kaduna za ta bude wasu makarantun kwana ta yadda za a dauki dalibai daga kowane bangarori a hada su guri guda.
Yaro ne ya tashi yayi nursery a cikin Zaria, yayi primary school a cikin Zaria, yayi secondary school a cikin Zaria. To irin wannan sai mutum tashi sai a ce ai Krista yayi kaza. So da an ce mishi musulmi kaza sai kai enemy ne. Haka da an ce ai Krista ne kaza. So wannan abin da gwamnatin Kaduna jihar Kaduna ta yi na samun boarding school zai sa mu cewa mu samu makarantu wanda admission ɗinsu zai zo ne from the 23 local governments. Za mu samu makaranta a Zaria wanda duk kowace ɗan local government yana ciki. Za mu je Kafancen ko Zonko mu samu makaranta wanda kowace local government na zo. To idan suka tashi tare daga JS1 zuwa SS1 suna tare, suna cin abinci tare, suna tashi, za ka ga cewa kila za su tashi su samu zaman lafiya. So muna tunanin cewa abubuwan da Kaduna State Government ta yi yana ɗaya a cikin program da zai kawo peace a wannan jihar insha Allah.
Ɗaya daga cikin shugabannin ƙungiyar da ta shirya wannan taron bita ga mabiya addinin Krista da Musulmi da ake kira Global Peace Foundation, Sheikh Khalil Maraya ya yi ƙarin haske game da makasudin kiran wannan taro da kuma manufar tattara taron.
Na farko mun lura a baya cewa ba a tara mutane a horar da su ko a tunatar da su muhimmancin zaman lafiya sai idan tashin hankali ya faru. Sannan abu na biyu kuma za ka ga cewa akan kira zababbun mutane ne sai a kawo su birane wanda su dama suna zaman lafiya din. Sai a kawo su birni a yi taro da su, amma ainihin mutanen da suke tayar da hankalin jama'a su ba su ma san an yi taron ba. To wannan taro a kan gaba yake, domin taro ne da aka shirya na karantar da masu karantarwa. Wato an zazzaɓo mutane ne daga al'ummomi daban-daban na wannan jiha a karantar da su yadda al'umma za ta zauna lafiya, a karantar da su muhimmancin zaman lafiya, su kuma sai su sake komawa su karantar da darasin da suka koya. Mu sowa mutane ƴan uwanmu abin da muke sowa kanmu.
To ko me ma ya kawo tunanin kiran wannan taro a daidai wannan lokaci? Rabaran Joseph John Hayab shi ma shugaba ne a wannan kungiya ta samar da zaman lafiya.
Makasudin wannan taron shine mu kara ko makarkara mu jawo hankulan mutane akan muhimmancin zaman tare. Mu gane dukkanmu mutane, ko kai musulmi ne ko kai kristiyani ne, ko da wani kabila, ko da wani bangaren kasa ka fito, mu yayin Allah ne ya halice mu. To idan mun yarda da juna, mun yi zamantakewa mai kyau, wasu damuwoyi da muke fuskanta yau za mu magance su. Domin yunwa bai san musulmi ba, bai san krista ba, talauci bai san musulmi ba, bai san krista ba, rashi ko kuma wata damuwa bai san musulmi ba, ya shafe mu na duka. To in muna ta bambance-bambancen nan, ko gan ba za mu zo tare mu magance shi ba, amma idan mun zo tare za mu ya magance shi.
To ko mai mahalarta wannan taron samar da zaman lafiya a jihar Kaduna za su ce game da wannan taro da ita wannan kungiya ta kira?
Sunana Reverend Canon Timothy Sufaruna. Idan za mu mutunta ma junanmu, mu gan darajar juna. Ka daraja shi gaskiya zai kawo kashe-kashe da kuma rashin jituwa da rashin zaman lafiya da muke sama ka samu.
Sunana Kabir Abdullahi Sada, sarkin makarfi. Dama mu shugabanni ba abin da muke bukata shine zaman lafiya. Abubuwan da aka tattauna gaskiya ya nuna cewa idan dai mun yi aiki da shi, mun koma gida mun fadakar da mabiyanmu, to za a samu zaman lafiya tsakanin mabiya addinin na musulmi da krista.
Sunana Maryamu Zakaria. Wannan ne zai kara mana zumunci da kuma samun zaman lafiya da salama.
Wannan taron tabbatar da samar da zaman lafiya tsakanin al'ummar jihar Kaduna dai na zuwa ne a daidai lokacin da ake dan zaman dardar. Biyo bayan abin da ya faru tsakanin al'ummar Tudun Wada da kuma ƴaƴan kungiyar ƴan uwa mabiya masaba Shi'a a garin Kaduna. Isa Lawal Ikara, muryar Amurka daga Kaduna a Najeriya.
To a gaida Isa, yanzu kafin mu ci gaba sai a shagata da wannan waƙar.
Yeah.
To madalla a gaida Abu Dangata. To yanzu muna karfe 3:17 kenan. Wa'annan shirye-shirye na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa da Muryar Amurka a birnin Washington DC. Yanzu kuma ga shirinmu na gaba, Kallabi na Maryam Dauda.
Masu sauraro, assalamu alaikum, barkamu da wannan lokaci. Shirin Kallabi kuke saurara daga nan sashen Hausa na Muryar Amurka a birnin Washington DC. A shirin namu na yau, za ku ji hirar da wakiliyar sashen Hausa, Baraka Bashir ta yi da wata matashiya daga jihar Kano, wadda ta bayyana irin kalubalen da ta fuskanta a lokacin da take karatu a jami'a. Da farko dai, ta fara ba da dan takaitaccen tarihin rayuwarta.
Sunana Hafsat Muhammad, ina zaune a unguwar Gadda Albasa Kundila Estate. Nayi karatun primary a nan Gadda Albasa Primary School. Naje WHC Warren Dutse, daga nan naje na NCE Social Studies a Sa'adu Tirimi, dan yanzu na gama BEd dina a EBU Zaria.
A wace shekara kenan kika kammala?
2015.
Kwanan nan kenan.
Kwanan nan.
Dama tunda kika taso abin da kika so kika karanta kenan.
Gaskiya ba abin da na so na karanta bane, amma ki san ita rayuwa yanda ta zo maka haka kake karbanta.
Me kika so kika karanta?
Nursing. Na so na School of Nursing.
To ya aka yi biki yi nursing din ba kika tsinci kanki a layin social studies?
Wallahi to haka zance, haka Allah ya rubuta. Saboda kin san abin da kake so lokacin baka in baka samu ba sai ka tafi. Lokacin da muka sai form na School of Nursing, to sai aka ce shekarar an yi yawa, so sai aka raba biyu, sai aka ce maybe mu jira second batch. So sai kuma naga kaina ta bata lokaci kawai sai muka samu, sai na samu admission. Akwai wata awata binta lokacin, sai ta ce mana kai to mu je Sa'adu Tirimi mana mu fara kafin a so second batch din, tunda sai next year. Sai muka tafi Sa'adu Tirimi, mun fara muna NCE1, mun shiga NCE2 second first semester. Sai ta ce mana to fa an fusa, nace gaskiya kawai kije ni ba shi za ka gana bata shekara daya da wani abu.
Amma sai nake abin da ranke yake so kenan kenan.
Eh kawai ai sai
to da na mana tabbata science kika yi.
A'a, art na yi. To amma a lokacin ba wannan, ba a cewa wai
dokokin
nan yanzu da suka yawa. So muka sake exam, ai mun sake, sai mun sake WAEC, sai nayi art, sai nayi sciences. Sai na ga to na riga na bata wannan lokacin shekara daya da wani abu, kuma I'm doing good. Sai na kuma sai hankalina kuma sai na dishi awar bari dai na cigaba da NCE.
To yanzu wannan course din da kika kammala, shin kin ji kina son course din a ranki?
Sosai ma, saboda shi social studies sai da naje to a NCE ba mu kai wurin da muka kai, sai da naje BL, sai naga cewa to ai shi social studies ma ya hada komai na rayuwa. Challenges na rayuwa, several lines na rayuwa, abubuwa da yawa idan ka karanta shi zaka ko ina na ganin zaka iya zama a kowane irin yanayi ka samu kanka.
Da kike karatun nan, shin kin fuskanci wasu matsaloli kusan cewa ga kimance?
Eh to kisan wani lokaci mutane suna ganin kamar karatun ya mace ma ba shi da amfani kwata-kwata. To ni na samu karfin gwiwa ne daga wurin mahaifina, so ya bani kwarin gwiwa, ya ce insha Allah duk abin da kake indai zaka yi tsakani da Allah, kuma in ka je makaranta ka san cewa ga abin da ya kawo ka. So akwai rashin daidaito daga lecturers, kuma zaki ga majority lecturers din dama duk mutanen bane yan arewa, ban san me yasa zaki ga irin wannan. Sisa
kun taba korafi ko ku ce
korafi kai ana yi, sai a ce wai ayi hakuri, ayi duk ba wani abu, ai ba wani abu. To kuma kin ga irin wannan, kana wuri da su suke majority, za a iya samun wani matsala, za a ce a ce ai ko mu muka tada su kawai dai sai a bar abin kuma sai kiga cikin ikon Allah dai haka dai ana addu'a dai ana yi ana wai ni what I believe kawai a makaranta abinda ka je kawai in kai in Allah yadda Allah zai baka nasara akan abinda kake nema
yanzu da kika kammala karatu wani aiki kike da sha'awar ko kina aiki
ina aiki to amma ni yanzu kin san kowa da irin abin da yake so ya zama a rayuwa ni to me ina ganin yanzu a yanzu ina tunanin ma ni aikin gwamnati kawai ka zama dai kana da wani business da kake yi
sana'a
yau yanzu
kika sha'awar aikin gwamnati
sai gaskiya to amma inda abincinka yake sai ran da ya kare
yanzu ina kike aiki
ina ni malamin makaranta ce
ina kike teaching
aiki a karkashin Kano State senior secondary school management board to yanzu anan nake so da muka gama BA yanzu dai by posting ina zuwa wata makaranta ba saboda mun gama karatu mun dawo
me zaki cewa ɗan uwan ki mata
to yanzu dai gaskiya rayuwa ta zama cewa kuma ba wani mace ba namiji mata ya kamata kowace ta hobbasa ta je ta nemi ilimi because ilimi yana amfana kowa da kowa especially mu iyaye mata idan kana da ilimi ya taba ƴaƴanka ƴan uwanka kowa zai amfana da kai ba wai sai kana aikin gwamnati ba in ka dai samu ilimin ka dare da shi wata rana zai maka amfani
jama'a masu sauraro iyakacin abin da shirin namu na yau ya kunsa kenan sai kuma mako mai zuwa idan Allah ya kai mu za ku ji mu dauki da wani sabon shirin A madadin bakuwar tamu Hafsa Muhammad da Baraka Bashir wacce ta dauki gabarar yin wannan hirar da Ms. Julie Gresham da ta daidaita mana sauti. Ni Maryam Dauda daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC ke cewa ku huta lafiya.
To madalla a gaida Maryam Dauda da jama'arta. Yanzu kuma ga sabon shirinmu na farko. Wato sharhin jaridun Amurka da Nazir Ahmad zai gabatar mana.
Sharhin jaridu. A yau zamu yi sharhin jaridun Amurka ne inda zamu fara da jaridar Washington Post inda ta rawaito cewa dan takarar shugabancin Amurka karkashin jam'iyyar Republican Donald Trump ya ce sakamakon alƙalamin ƙuri'ar jin ra'ayi da aka kada ba daidai suke ba domin masu zabe za su goya masa baya a inda dan takarar yake ƙara samun koma baya a ƙuri'ar jin ra'ayi duk da irin ƙoƙarin da yayi lokacin muhawarar da aka gudanar ranar Lahadi da ta wuce Mr. Trump dai yana cewa irin jama'ar da yake ƙara jawowa wajensa su ne za su nuna ƙuri'ar jin ra'ayin ba daidai take ba. Fiye da mutane 15,000 ne magoya bayan Mr. Trump suka yi gangami a wajen taron kamfe da ya yi a Ocala da ke jihar Florida inda suka riƙa yi masa sowa hakan ya ƙara masa ƙwarin gwiwa Mr. Trump yake ganin yana da magoya bayan da za su iya sawa ya ci zaben sabanin sakamakon da ƙuri'ar gwajin take nunawa a yanzu. Har ila yau dai jaridar ta Washington Post ta rawaito labari mai taken zaben Faransa ya ci karo da matsaloli inda take bayyana masu zabe a kasar Faransa ba za su yi zaben shugaban kasa ba har sai watan Afrilu amma ta'addanci yan gudun hijira da kuma ƙuri'un da suke nuna alamun gazawar shugaban kasa Francois Hollande sun haifar da matsaloli da kuma taimakawa masu ra'ayin wariya akan nuna kin jinin masu gudun hijira na kasa a gaba Wata manajin harkokin sadarwa a shekaru 43 mai suna Heron tace abubuwa sun canza a yanzu sakamakon gwamnati da 'yan siyasa ba sa iya yin abin da ya kamata a ce suna yi. Sai kuma jaridar USA Today, jaridar ta USA Today ta rawaito cewa a yayin da rana ta haska sararin samaniya a jihar North Carolina na tsawon kwanaki a bayan mahaukaciyar guguwar nan mai suna Matthew ta wawure kudu maso gabashin kogin Atlantika. Har yanzu wasu guraren na fuskantar mummunar barazanar bayan guguwar. Guguwar ta sauke ruwan sama mai kusan tsayin inci 18 a tsakiyar gabashin jihar ta North Carolina a satin da ya wuce ruwan ya makar koguna a yayin da yanzu bayan guguwar ruwan da ya taru a kogunan ke kwarara zuwa teku inda sakamakon haka yake ta'adi a duk inda ya wuce gwamna McCrory na jihar North Carolina ya gargadi al'ummar jihar ranar Laraba cewa akwai ambaliyar ruwa da za ta afku don haka lalle shirin ɗeba mutane na nan tafe jami'in kula da yanayi na ƙasa Todd Hamel ya ce guguwar Matthew ba karamar guguwa bace domin ta yi ta'adi ba dan kadan ba sannan akwai tarar ruwa mai matukar yawa da ake da bukatar ya wuce saboda haka kada a yi tunanin komai zai wuce a cikin wannan sati da wannan muka kawo karshen shirin sharhin jaridun Amurka Nazir Ahmad Hausawa sashin Hausa na muryar Amurka ke cewa ku huta lafiya
a gaida Malam Nazir to yanzu kuma ga kadan daga cikin sakonni da kuka aika mana
Assalamu alaikum sashin Hausa na muryar Amurka. Mai magana Ismail Ahmad Yalwa daga Ingur jihar Yobe. A zahirin gaskiya mun ji dadin sakin yan matan cibab da aka yi. Ganin yadda suka kwashe shekara da shekaru suna hannun yan Boko Haram. Tabbas wannan abun farin ciki ne. Ya kamata gwamnati ta bi irin wannan matakai domin ganin an ceto shauran da suke hannunsu. Nagode sashin Hausa na biyu.
Assalamu alaikum. Sunana Mahmuda Salihu Kaura na Mauda daga jihar Zamfara. Hakika muna jinjina ma shugaba Muhammadu Buhari da jami'an tsaron Najeriya da kuma hadda ɗan matan ciwon jama'a da an fara sako guda 21 cikin. Muna fatan sauran 'yan matan da suka yi ga hannun mayakan da sauran mutanen da mayakan ke cire mana rike da su kuma za su samu 'yancin su ba da biya ba. Kuma na cigaba da kira ga 'yan uwa 'yan Najeriya mu cigaba da shugaba Muhammadu Buhari addu'a. Allah ya ba shi nasara magance mana matsalolin da kasar Najeriya ke ciki.
Mai magana Alhaji Lawal Abubakar Bodinga daga Sokoto Najeriya BOA Hausa. Do Allah do annabi ku bani dama in tofa barkacin baki na dangane da sakin yan matan Chibok. Babu shakka wanga nazari da gwamnatin tarayya ta yi da natsuwa da hangin nesa na musaye yan Boko Haram dangane da matan Chibok lalle wanga abu abin ayaba ne. Ko da yake an ce daka zahi wuri dari daka zahi wuri saburo da yake al'umma mata ne sun wahala sun kwambiyu cikin mutane marasa tsoron Allah. Yanzu an samu sa'a an shigo an tosu an kawo cikin gida. Muna fatan Allah shi ƙara kwantar da musu da hankali sauran 'yan matan da a can kuma Allah shi musu dalilin hidowa da fatan su masu waɗanga halaye 'yan Boko Haram Allah shi sa su gano gaskiya gaskiya ta su bita kuma su yi aiki da ita kuma su ba da haɗin kai ga zama lahiya kamar yadda aka buƙata ƙasa ta Najeriya. Da fatan ina taya wayan waɗanga 'yan matan Chibok murnar sako musu biya da waɗanga matan da gwamnatin tarayya da jihohi dukkan su ina taya su murnar sako waɗanga matan.
Yanzu kan ga labarai a taƙaice.
Tubaba shugaban na kasashen duniya na ta ci gaba da aka sakonnin ta'aziyya kan mutuwar sarkin da aka ce a duk duniya ba wanda ya fi shi daɗewa yana sarauta to sarkin ƙasar Thailand Bhumibol Adulyadej wanda ya mutu a shekaru 88 a duniya. An ce marigayin ya hau gadon sarauta yana matashi ɗan shekaru 18 ne kaca a shekara 1946 wanda ke nufin mutumin nan ya share zunzurutun shekaru 70 cur yana sarauta ƙasarsa ta Thailand. Najeriya ana ci gaba da murna da kuma bayyana ra'ayoyi game da kutar da 'yan matan ciba guda 21 daga cikin 'yan matan da aka sace daga garin Chibok na jihar Borno kuma an ce jiya din Hassan Hadu da mataimakin shugaban ƙasa Yemi Osinbajo wanda ya yaba da samu su.
To da wannan ne muka kawo ƙarshen shirye-shiryenmu na wannan lokacin hantsi sai kuma da la'asar za ku ji wasu abokan aikinmu da za su kawo muku sabbin rahotanni da sauran shirye-shiryenmu. Yanzu a madadin kowa da kowa a nan sashen Hausa na muryar Amurka musamman Ali Mustapha Sokoto da mai bada umarni wato Solomon Abo da injiniyanmu na wannan safiya Baba Yakubu Makeri nake sallama da ku daga nan Washington DC a huta lafiya.